Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Alfahme da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani, amma kafin nan ga cikakkun labarai.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Hare-haren jiragen yakin da Rasha ke kaiwa a Siriya sun kai zagaye na farko jiya Juma'a, lokacin da shi kuma mai magana da yawun gwamnatin Rashar Dmitry Peskov ke cewa wannan matakin sojan bai da wani ƙayyadadden lokacin kammala. Rasha ta shelanta a hukumance cewa burinta shi ne kawar da ƙungiyoyi masu tsaron ra'ayin addini a Siriya, saboda ta kare 'yan Rashar daga illar yaduwar ta'addanci a duniya. To sai dai kuma ƙwararru masu zaman kansu a Rashar da wajenta cewa suke Rasha na amfani da duk sukuninta ne don kare gwamnatin Bashar al-Assad. Ƙungiyar Rajin Kare Haƙƙin Ɗan Adam a Siriya ta faɗi jiya Juma'a cewa farar hula kimanin 3,800 waɗanda kusan rubu'insu yara ne sun halaka sanadiyar hare-haren jiragen saman da Rasha ke kaiwa a Siriyar tun bayan da ta fara. Mai magana da yawun Rashar Peskov ya yi watsi da wannan kiyasi na ƙungiyar Rajin Kare Haƙƙin Bil'adama ɗin. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce makomar aniyar marigayi shugaban Isra'ila Shimon Peres ta ganin Isra'ilawa da Falasɗinawa sun yi zama tare. Makomar a yanzu tana hannun Isra'ilawa na zamani na biye da kuma aminansu. Ya yi wannan kalamin ne a yayin jinjinar bankwana a wurin jana'izar marigayi shugaban na Isra'ila. Obama ya yabi Peres da cewa yana ɗaya daga cikin shahararrun mutane na ƙarni na 20. Ya kwatanta shi da sauran gwarazan shugabanni irin su Nelson Mandela da sarauniya Elizabeth ta Ingila. Obama ya yabi Peres saboda dukufar da ya yi wajen ƙoƙarin warware tashin hankalin Isra'ilawa da Falasɗinawa, sannan ya yi kiran da a sake farfaɗo da irin wannan yunƙurin, ganin cewa ta bakinsa na ƙarshe cikin mutanen da suka kafa tubalin zaman yau ya tafi. Hatta lokacin da ake ta kai hare-haren ta'addanci, hatta bayan yawan cikas a teburin tattaunawa, sai da ya tsaya kai da fata cewa a matsayin Falasɗinawa na 'yan Adam, dole fa ne a ɗauke su da daraja iri ɗaya da Yahudawa, don haka dole kuma su mallaki ikon shata makomarsu kamar kowa, a cewar Obama. A farkon jinjinar bankwanar, sai da Obama ya nuna shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas, wanda ya zauna a layi na gaba, ya yaba da kasancewar Abbas ɗin a wurin jana'izar da cewa bayyana fata ne na alheri, kuma hakan na tuni kan aikin tabbatar da zaman lafiya da ya rage. Rabon Abbas ya ziyarci birnin Kudus tun a shekara ta 2010, kuma shi ne Balarabe na farko da ya ta'aziyyar suwar Peres ranar Laraba. Sarki Abdullah na Jordan ya yi ta'aziyya ga Isra'ila ranar Alhamis. Akasarin ƙasashen Larabawa sun yi gum game da rasuwar ta Peres, wanda ke nuni da daɗaɗɗiyar taƙaddamar su da Isra'ila. To, karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministocin muhalli na ƙasashen Turai daga garumin Rinjaye sun amince da yarjejeniyar birnin Paris ta shekara ta 2015 kan ɗumamar yanayi a hukumance, da buƙatar ƙungiyar ta EU ta rattaba hannu kan yarjejeniyar don a ware mata muhalli a teburin tattaunawa a yayin taro kan ɗumamar yanayi da za a yi a watan Nuwamba a birnin Marrakesh na ƙasar Morocco. Majalisar Turai za ta kaɗa ƙuri'a a kan yarjejeniyar ta ɗumamar yanayi ranar Talata, bayan nan sai kuma nan da nan a karbo rubutacciyar shaidar amincewa daga kowane shugaban kasa kafin yarjejeniyar mamar yanayin ta fara aiki sai kasashe 55 da suke samar da kashi 50 kuma da 5 cikin 100 na iska mai illa ga muhalli sun rattaba hannu a kai bayan wata guda sai yarjejeniyar ta fara aiki Miguel Arias Canete kwamishinan hukumar muhalli na kungiyar EU ya gaya ma 'yan jarida bayan taron na jima'a cewa wannan ƙuri'a mai gagarumin rinjaye ba za ta shafi ƙuri'un da majalisun dokokin ƙasashen kungiyar za su kada ba kungiyar ta EU mai mambobin ƙasashe 28 na so ne ta nuna ma duniya cewa za ta iya magance muhimman matsaloli a yayin da take fuskantar rikice-rikice da dama a lokaci guda Kwamishina Arias ya ce mutuncin Turai fa na fuskantar barazana. Ministan Shari'ar Sudan ya yi watsi da zargin waɗansu da suka rasa muhallansu waɗanda suke zaune a wuraren Jabel Mara na Darfur cewa gwamnatin Sudan ta wato baɗa musu guba. Tunda farko ranar Alhamis kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce tun a watan Janairu mutanen da ke yankin na Jabal Marra a Darfur suka ba da rahoton fama da ƙuraje da ɗayewar fata da ciwon ido da makanta da amai da aman jini da zawo da kuma tsananin matsalar numfashi. Kungiyar ta Amnesty International ta ce duk waɗannan alamomi ne na fuskantar makaman guba wanda hukumomin Sudan suka yi amfani da su. Mutanen kimanin 250 ne, ciki har da yara da dama watakila suka mutu sanadiyar harin makaman guban, kuma ɗaruruwan sun jikata a cewar kungiyar.
To Madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne.
Kai dare ya fara, ado ina gidan. Audi shafaki ma mamma bayar ku shafaki ma in kunti na kidan aure ne dan alaya na kaunarsa yayana bare dalu ke mai ya zuga ki adara harkin ya da zanin aurenki wai mai ya zuga ki adara harkin ture mijin aurenki Yau sai ga ki cikin kina sanyawa dan dan dan
To ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau
Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu rahoton mu na farko Zai magana akan tasiri da amfanin tazarar haihuwa ga iyaye mata masu haihuwa. Rahoton mu na biyu zai magana akan haɗin gwiwa da aka samu tsakanin hukumomin kiwon lafiya daban-daban da wata ƙungiya mai zaman kanta a jihar Bauchi wajen kaddamar da rigakafin cutar shan inna a garin Ningi. Shi kuwa rahoton mu na uku zai magana ne akan ƙalubalen da mata masu juna biyu ke fuskanta. Yayin da suka zo haihuwa asibitoci a jihar Jigawa. Shi ma rahoton mu na hudu zai magana ne akan hanyoyi da ake kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma hanyoyin da za a iya kare kai daga kamuwa da cutar. Baya ga waɗannan rahotannin za ku ji mu da ƙarshen tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Malam Safiyanu Mai Kanamani na ƙungiyar MLCH2. Ƙungiyar da take tallafawa gwamnati wajen ƙoƙarin wayar da kan al'umma domin rage mace-macen mata masu ciki da jego bayan haihuwa da kuma mace-macen ƙananan yara a Najeriya. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Shawara zan baki daukar ta bai zame lallai ba. Da zaki ta gidan aurenki dadi yana gidan aljanna. Abinda ke rudan su ya'yan mu ko ki tsoma ba ai domin a daure gindin yawan tazbas abinda ke rudan su mata kudi suke rudan ku da karkin hangin rahoma kar azga ki da 20 naira idan kwa bo mijinki ya baki ki hamdala ga sarki Allah daga ban kade a da na shi lallahi rajaka zai kuma me yara bare dadu wallahi ya bujaka dan sa kai yar ki gidan aljanna me yara bare dadu
ilahirin kananan asibitoci a jihar Maradin jamhuriyar Niger sun bullo da matakan wayar da kai ga iyaye mata muhimmancin tazarar haihuwa. Wakilinmu Shu'aibu Mani na dauke da cikakken rahoto.
Wadan Aishatu Shatima, wata jami'ar kiwon lafiya.
Muna gwaggwada mu mata kala-kala na magunguna na zamani na hutu, kamar sawa sarari tsakanin aihuwa. To saboda an gano da nan garin Maradi akwai matsala kwarai biskan harakan nan na hutu.
Kamar wadannan matsaloli?
Kamar matsalan mata ba su zuwa su bada hadin kai kwarai ayi musu wannan abu zuwa dauka magani na hutu na zamani.
Idan ba su zo ba miki abkuwa?
To da yake ka san cikin garin Maradi akwai mata yare kwarai sun yawa, ya kamata a ce ana sa sarari ana sa hutu saboda lahiyar mace, lahiyar yaro da lahiyar uba shi ma da kace.
Me yasa naga dukkan likitoci a birnin Maradi kuka dauki wannan rana kuna kampe?
To wannan dai Ajir PF ga ONG da ta yi muna finance kin shi dan saboda mu duka ko ina duk inda mata suke su samu dai inda za su zo ba sai sun wahala ba, kenan a kwatanta musu a gogoda musu duk abin da suke so su tambaya ga su ka ni muna ce mata ku yi tambaya yanda kuke so.
Kalal wani magani ne kuke bada?
Kaman magunguna wanda muke da nanan na zamani, kaga dai na ware akwai kwayoyi da ake hadiya da suke ce ma pilul. To banda su akwai allura da ake ma mata, kuma akwai karan damtse da ake ce ma, kuma banda shi akwai roba bakin ma'aihuwa da ake ce ma sterile, kuma banda shi kaga akwai roba ta mazakunta da ta mata da ake sawa na hutu.
Dukkan magani ga mace bai kawo matsala?
Bai kawo matsala saboda ai kamun ake ma yi ba ta maganin nan sai an mata bincike yanda ya kamata a gano wani yake zuwa da shi, kuma ita ma in ta zaba aka gani wannan ya mata sai a mata, kuma muna binta sau da kawa.
A yin wannan kamfe matar dama suka cika asibitin kofa 17 sabilin gane makomar wannan tsari, ko matan su yi na'am da wannan mataki?
Fuska an ga tsari na sahutu alhamdulillah, an yi dabara ce aka mata bisa kan koshin lahiyar ɗayansu da su, kenan ga ciki ga goyo. Akwai matsala babba da wahalce kuma kai wahalce.
Kun samu zuwa da izinin mazajen ku?
To lalle tabbas ni mijina shi ya kawo ni yanzu.
To wannan tsari gaskiya mun ji dadin shi, saboda shi ga ciki ga goyo PCB billahi akwai wahala akwai takura. Kai baka huta ba, yaron bai huta ba, kun mai gida ba ya samu kulawa. Amma in yaron nan ya dan yi kwari ka dauka shi ma yaron ya ji dadi, kai ma uwar ta ji dadi. Mazan ma wallahi yanzu kan siya wai ba su hana mata. Suna bari mata su zo su dauka.
Madan Aishatu Shatima dauki da nasiha.
Kira ga mata su zo da bubu, su zo su ba da hadin kai su yi tambaya yanda ya kamata dan su gane abin da ya kamata. Lokaci ya canza, mata dole ne su ma a canza da nisai.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
Hukumar Lafiya ta Duniya da kuma Hukumar Lafiya ta Jihar Bauchi da kuma Hukumar Lafiya ta Matakin Farko da ke jihar da wata kungiya mai zaman kanta sun sami nasarar aiwatar da rigakafin cutar polio a garin Ningi da ke jihar Bauchi. Inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Kungiyar Mamaye mai samun tallafin ƙasa da ƙasa da haɗin gwiwar Hukumar Lafiya ta Duniya, World Health Organization, da Hukumar Kula da Lafiya a Matakin Farko na ƙasa da Hukumar Lafiya a Matakin Farko na Jihar Bauchi sun ziyarci garin Ningi, inda aka kaddamar da kamfen akan rigakafin allurar cutar shan inna. Dr. Khalil A. Isa shine wakilin Kungiyar Lafiya ta Duniya kuma jami'i a Hukumar Kula da Lafiya lafiya a matakin farko na Najeriya.
Abin da ke faruwa shine mun dan samu dan baraka daga kasan Maiduguri wanda mun samu cases guda uku na wild polio virus. To kusan mu kamar aboci muna boda da su, muna halaka da su, mutanen mu suna shiga, muna shiga. Shi yasa muka farga dan saboda mu kare mutanen mu. Kuma kamar yanda muka sani tana cikin jahohi da suke hubbasa a hidimar rigakafi. Kuma ni ma haka a jihar Bauchi tana cikin wannan. Wannan mun same shi ne saboda gudumawa da iyayen kasa kuke ba mu. Allah saka alheri. A takaice dai wannan kungiya na mamaye da tazo dukkan mu aikin mu ɗaya ne saboda harkan abin da ya shafi lafiyar uwa da jarirai duka shine aikin mu. In aka ce uwa ta samu ingancin lafiya ta haihu lafiya to daga nan yaron ta kuma shi zai fara rigakafi har ya kai lokacin da zai kai wata 9. Kuma har yanzu dai abin takaice shine kasan mu da sauran kasashe masu tasowa akwai mace-mace na mata da kuma yara kasa da shekara 5. Waɗannan shirye-shirye da muke yi sune shirye-shiryen da su taimaka wurin inganta wannan harka na lafiya na yara da su iyayen su. Da tiyo ranka dade zan ƙara nika gogan baran mu na neman taimako da gudunmawa da aka saba na a ba mu ƙwarin gwiwa wurin wannan aiki za mu fara gobe.
Wakilin kungiyar lafiya na duniya kenan Dr. Khalil A. Isa, Madam Polarishon Adewusi ita ce jami'a mai wayar da kai a kungiyar ta mamaye ita ta wakilci shugaban na mamaye ga jawabin ta cikin harshen Turanci.
This is the first time we are having this royal acceptance. We take survival of mothers and babies seriously and I want you to believe with the open hands you have accepted us you also take it seriously. We want our mothers, our women who are pregnant to deliver safely.
Dr. Polarishin Adewusi tace kula da lafiyar yara da mata ita ce abin lura don haka ƙasa da ƙasa suka tsaya ka'in da na'in kuma da tallafin gwamnatin Najeriya da hukumomin da suke kula da kiwon lafiya.
Mai martaba Sarkin Ningi Alhaji Dr. Yunus Danyaya shine ya kasance uban ƙasa a wajen taron inda ya nuna muhimmancin sarakunan gargajiya a cikin alluran rigakafin cutar shan inna.
Babu shakka iyaye mata da yawa a cikin wannan ƙasa ta mu saboda harkar haihuwa. To yanzu Allah ya kawo mana ci gaba wanda idan an kula wannan rashe-rashe da ake kowa da kowa da mata suke yi wajen haihuwa kusan za ta zama tarihi. Sabili da rashin rigakafi iri-iri yawanci yan watanni kaɗan sai su ma malasa su. To sabili da haka wayar jami'ai da suka zo su ce ba ka bada ta wa'annan fannoni guda biyu abu ne wanda ya daidai kuma za mu ba da gudunmuwarmu da goyon baya a kowane lokaci a kan wannan aiki.
Sarkin Ningi kenan Alhaji Dr. Yunus Danyaya. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo daga Bauchin Yakubu. Har yanzu mata masu juna biyu na fuskantar kalubale daban-daban a asibitoci a jihar Jigawa. Shin kowane hoɓɓasa jami'an kiwon lafiya ke yi domin sauƙaƙewa matan matsalolin da suke fuskanta? Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Ga dai tattaunawar da muka yi da Metrom Hauwa Mansur ta sashen haihuwa.
Idan mata dama cikin su ya kai wata 4 ko wata 5 za su fara zuwa awo. To a yayin da suka fara zuwa awon nan akwai wani farni na faɗakarwa da ake kira health education. Shine ta sanarwa akan abubuwan da ya kamata ta hanyar lafiya ko ta hanyar matsaloli da za su taso mata da abin da ya kamata ta yi. To a cikin wannan shirye-shirye mukan shiri ya gaya wa mata akan alamun rashin lafiya da za ta bijiro wa mace mai ciki kuma lokacin haihuwa biyu ba. Wani irin alamomin nan za ta gani, za ta ji ta gani dan ta gane ta zo asibiti. Za mu nuna mata a cikin waka yanda ba za ta manta ba. Kin gani kamar alamomin hadarin haihuwa. Kin gani idan ta ga ta fara zubar da jini, kin ga hadari ne. Sai ta sauri ta zo asibiti. Idan ta ga tana cikin nakudan nan zaren cibiya ya hatsari ne maza ta zo asibiti. Idan ta ji ko tana jijjiga, kin gani hadari ne ta sauri ta zo asibiti. Idan ta ji ciwon kai mai tsanani, idan ta duba hannunta kuma ta ga ya dashi, kin gani duk muna koya musu a cikin waka yanda za su gane mu bayyantar da su. To a cikin wannan health education to akwai farni wanda muke kira birth preparedness. Shine shirye-shiryen da mace mai ciki za ta yi kafin haihuwa. To a cikin shi muna gaya wa mata ba lalle ya zama dole mace ta zo asibiti haihuwa. Saboda haihuwa ta kai a yanayin mu na yanzu wani in yana da mota wani ba ya da shi wani in kusa da yake asibiti wani ba kusa yake ba wani in haihuwa za ta zo cikin dare wani ba za ta da safe za ta zo ko da rana to sai mu gama ce zabi na ta ne shin asibiti take so ta je ta haihu ko kuma a gida take zo ta haihu idan ciki ya cika wata tara to anan zaki fara mai da hankali ga inda nake so idan nakudan nan ta zo anan zan haihu saboda haka wannan kuna sai ki tsaftace ta cikin tsafta zama cikin tsafta kullum saboda idan lokacin da nakudan ta zo aka kira wannan matar anan kuna zaki haihu abin da yasa muke so mace ta kasance tana da masaniya ga inda za ta hawa tsaftace shi saboda in ta haihu kar ta yi karo da matsaloli na infections cututtuka da za su iya shiga a cikin ta da cikin danta
to wanne irin kalubale kuke fuskanta yayin da mata suka zo haihuwa a asibiti
to kalubale suna da yawa gaskiya wasu kalubalen laifin mata ne wasu kuma laifin maza na farko idan mata suka zo health education din nan ai zamu ga ya musu ga abinda mace mai ciki ya kamata tanada inda an san ciki ya kai wata 4 zuwa 5 ai kin ga zaki dan fara siyan abu da kadan kina jefarwa dole mace mai ciki tana buƙatar idan ta haihu me za a sa yaro a ciki tana buƙatar shi kansa sutura da za a sa wa danta tana buƙatar shi kansa zani mai tsafta da za a sa mata amma sai ki ga matan Hausawa su kabilu wallahi suna da tsari mace in za ta zo mijinta zai rahoto yana nan tare da ita ta shiga yana karaba a can yana tsaye yana kaiwa yana kawowa amma wasu mu kuma jama'ar mu zaki ga mace kila ita kadai za ta zo a turo ta da tsohuwa da ba za ta iya komai ba wani lokaci kuma ta zo da ita mata rimata da goyo wasu ma makota ne in an zo an ajiye ta din nan kuma sannan a zo in wata tara wata biyar a nemi ku idan sun haihu abinda za a cire a sa yaron ma fa babu rigar da za a sa waɗannan naki da kika haifa yana makarkar sanyi babu to wannan sune kalubale da muke samu
Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
Ganin irin illolin da cutar zazzabin cizon sauro take yi wa manya da mata da ƙananan yara, masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da bayani game da yanda cutar take da yanda ake kamuwa da ita da kuma yanda za a iya kare kai daga kamuwa da cutar. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauki da rahoto.
Dr. Dennis Shetima na babban asibitin ƙasa da ke Abuja ya yi bayani akan haka yayin wani gangami na yaƙi da cututtuka da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya a sansanin 'yan gudun hijira na garuruwan Goza da Bama da ke unguwar Durmi a Abuja a ranar 11 ga watan Agustan da ya gabata.
Cutar cizon sauro dai wato hanyar guda uku na daya in sauro ya cije ka wanda yake karin farasa din na biyu mama za ta iya ba yaro lokacin da tana da ciki wato nufin in maman ta kamu da shi yaro da yake cikin mahaifa shi ma zai iya samu an wata rana za ya haife su ma da shi dan na uku in an baka jini in wanda yake da jinin akwai already malaria din a cikin jini wanda ya donating jini zaka ga in an baka transfusion naka jini zaka ga shi ma zaka iya kamu da shi shine yawancin hanyar da an cika samu amma mafi yawa shine cizon sauro
ta wace hanya mutane za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta
wato akwai hanyoyi da dandama wanda mutane za su iya kada kansu game da wannan na daya shine kada yarda ruwa ya taru kusa da gida wato sauro yana neman ruwa don haifuwa so daga nan an bar ruwa ya taru kusa da gida su gongomin da yawa da ana zubar da su ruwan sama na taruwa ciki zaka ga nan ne za su haifu su haifu da yawa annan daga nan sai su gudu su zawo cikin gida dan na biyu in su zo cikin gida su fi cizon mutane da yamma daga mangariba haka zuwa dare amma daga rana na fita sai su koma wurin da dan duhu so a dun haka lokacin yamma daga mangariba haka muna ba ma mutane shawara na daya tun ba yara kankanana ba a sa musu riga wanda su hana yin da kafan su a rufe yake nan zaka ga ba za su iya samu hanya ba dan na biyu za a iya use net wato net shine za a sa in yara za su kwanta a sa ya zama sun kwanta a ciki shi ma yakan hana sauro zuwa don abinda aka yi net din da shi sauro baya so daga sun so kusa da shi sun ji kanshin su sai su gudu dan na uku masu hali za su iya using insecticide wanda za a iya spraying a ɗakin su fita waje don shi chemical din shi ma ba wai jikin mutum yana son shi bane shi yasa daga an fesa sai a fita waje daga ya karkashe na ciki in za ku koma barci kanshin maganin ya fita sauro na ciki ya riga ya mutu sai ku rurrufe kofa da window ku yi barci haka dan na uku shine in mutum ya kamu da shi dole ne a je asibiti a samu maganin sauro
Dr. Dennis Shetima na babban asibitin ƙasa da ke Abuja kenan Muhammad Salisu Rabiu muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Muhammad Salisu Rabiu Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku ƙarshen tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Malam Sufyanu Mai Kano Mani na ƙungiyar MLCH2, ƙungiyar da ke tallafawa gwamnati wajen ƙoƙarin wayar da kan al'umma domin rage mace-macen mata masu ciki da jego bayan haihuwa da kuma mace-macen ƙananan yara akan irin ayyukan da suke yi a jihohin Najeriya.
To kamar wannan tallafi yanzu misali mu dauka kamar cibiyoyin shan magani na kananan hukumomi da kuma ungwanni haka da kila kuke hulɗa tare da su, to banda tallafin horaswa din menene kuma abin da kuke yi domin tabbatar da su ma sun samu kyautatuwa ta bangaren nasu aikin?
To muna dan haɓaka kungiyoyi waɗanda ke haɗuwa da su mutane malaman asibiti da na cikin gari su riƙa zama dan su samu baki su murya akan abubuwan da ke gudana. In wata matsala ta faru ana da magana ta cikin gari su kawo asibiti, in asibiti suna da wata matsala da ƴan gari su kawo, ta wannan hanya su ma sukan ba da taimako ba kawai su yi magana ba, a'a amma gudunmuwa ta kuɗi ta gyaran aiki. In muka je zan nuna maki inda mutane suka dunkurin kuro saboda wannan kungiye suka gane cewa eh gwamnati ba komai za ta iya yi ba, suka zo suka gaggyara waɗansu abubuwa ɗin da suka cima waɗannan asibitoci tuwo a ƙwarya. Saboda haka za ki ga cewa ta wannan hanya sannan kuma mun ƙara haɗa waɗannan asibitoci da unguwazoma na da waɗanda ba a yanzu haihuwa suke karɓa ba, a'a za su san dubarun da ake yi in aka samu mai ciki su kawo ta asibiti ta haihu. Wannan ya sa sun samu aiki. Na biyu kuma tunda ana la'akari da mukamin su da kwarjinin su, in suka kawo asibiti zai ƙara inganta zamantakewa tsakanin asibiti ko da su mutane na gari.
To wace haɗin gwiwa kuke yi tsakanin ku da gwamnatin ƙasa wajen tabbatar da cewa waɗannan tallafi da kuke bayarwa sun isa ga waɗanda kuke nufi da su samu?
Muna zayyana abin da zamu cimmawa, sannan kuma muna zama da tun daga matakin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatin ƙaramar hukuma, kowane da irin wani dangantaka da muke da su. Mu ɗauki gwamnatin tarayya, muna dangantaka da su ta hanyar yanda za a kyautata hak taimako yanda yake zuwa, yanda zai zamana cewa mutanen da suka zo za su ba da taimako ga jihohi ko ga gwamnatin tarayya ya zamana cewa gwamnatin tarayya ta san me za su bada, sannan kuma ta tabbatar da cewa an tsaya ga wannan muhalli. Na jihohi ma kuma muna kokarin mu ga cewa abubuwan da ya kamata ya inganta wannan tsari na kiwon lafiya mu ya zamana cewa an gyara su.
Malam Sufyanu Mai Kano Mani na kungiyar MNCH kenan a tattaunawar da suka yi da wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda akan irin ayyukan da kungiyar su take yi wajen kokarin wayar da kan al'umma domin rage mace-macen mata masu ciki da jego bayan haihuwa da kuma mace-macen kananan yara. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
To a gaida malamai, kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
To a takaice, ministan shari'ar Sudan ya yi watsi da zargin waɗanda suka rasa muhallansu waɗanda suke zaune a wuraren Jabal Marra na Darfur cewa gwamnatin ta Sudan ta baɗa musu guba. Amurka ta bayyana bugun ƙirjin da shugaban ƙasar Filipino Rodrigo Duterte ya yi ya kamanta kansa da shugaban 'yan Nazi Adolf Hitler da cewa abu ne mai tayar da hankali kuma wata kaucewa ce daga aƙidar mutunta ɗan adam da hukumomi a Washington da Manila suka yi baki ɗaya a kai. Duterte ya ce zai yi farin cikin hallaka 'yan wato ƙwaya da miyagu su miliyan uku a matsayin wata hanya ta magance matsalar a lokaci guda. Hitler ya hallaka Yahudawa miliyan uku. Yanzu haka akwai ƴan kwaya miliyan uku. Zan yi farin cikin gamawa da su, a cewar Duterte a birnin Dabua bayan da ya kai wata ziyara a hukumanci a Vietnam.
To, madalla, abin da ya sauka